This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na daren yau Asabar 17 ga watan Agustan 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA wanda Madina Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, a yau ma Ibrahim Ka'alnasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da waɗannan, sai a sake gyara zama, Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 18, dukkansu 'yan gida ɗaya. Har na ranar Asabar na zuwa ne bayan adadin waɗanda suka mutu na yakin da aka shafe watanni 10 ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai 40,000. An kai harin ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai daga ƙasashen Amurka, Masar da Qatar suka kammala tattaunawar tsagaita wuta na kwanaki 2 tare da sakon fatan ganin an cimma matsaya. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da masu shiga tsakanin suka fitar, sun ce an gabatar da shawarwarin ɗinke barakar da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Sun ce suna sa ran za su yi cikakken bayani kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a yi a mako mai zuwa a birnin Alkahira na ƙasar Masar. A halin da ake ciki, wani hari da Isra'ila ta kai a kudancin ƙasar Lebanon da sanyin safiyar Asabar ɗin nan ya kashe 'yan ƙasar Siriya 10, a cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. Harin da aka kai na Wadi Al-Kafur da ke lardin Nafti na daga cikin mafi muni a ƙasar Lebanon, tambayin da mayakan ƙungiyar Hezbollah da Isra'ila suka fara musayar hare-hare a ranar 8 ga watan Oktoban bara, kwana guda bayan da Hamas ta kai hari a kudancin Isra'ila da ya janyo yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Ƙungiyar Hezbollah da yana ci gaba da cewa za ta daina kai hare-hare da zarar an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai wata mata da yara 2, in ji ma'aikatar. Wasu mutane 5 sun samu raunuka yayin da 2 ke cikin mawuyacin hali. Kakakin rundunar sojin Isra'ila mai magana da yaren Larabci, Abichi Adrai, ya ce harin da aka kai a lardin kudancin ƙasar ya auna ma'ajiyar makaman ƙungiyar Hezbollah. Yau Asabar, asibitoci a duk faɗin ƙasar Indiya sun ki duba marasa lafiya, sai dai cututtukan da ke buƙatar kulawar gaggawa, yayin da ƙwararrun likitoci suka rufe na tsawon sa'o'i 24 don nuna adawa da fyaɗe da kisan wata likita a wannan wata a gabashin birnin Kolkata. Sama da likitoci miliyan 1 ne ake sa ran za su shiga yajin aikin, lamarin da ya durƙusar da ayyukan jinya a faɗin ƙasar da tafiyawan al'umma a duniya. Asibitoci sun ce an matsawa ma'aikatan kwalejojin kiwon lafiya aiki don duba marasa lafiya da ke buƙatar kulawar gaggawa. A wata sanarwa da gwamnati ta fitar a ranar Asabar, bayan wata ganawa da wakilan ƙungiyoyin likitocin, ta buƙaci likitocin da su koma bakin aiki domin amfanin jama'a. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnati za ta kafa wani kwamiti da zai bayar da shawarar matakan da za a ɗauka don inganta kariya ga ƙwararrun ma'aikatan lafiya. A martanin da ta mayar, ƙungiyar likitocin Indiya ta ce tana nazarin tayin na gwamnati, amma ba ta janye yajin aikin ba, wanda zai kare da misalin ƙarfe 6 na safe agogon ƙasar a gobe Lahadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu koma gefe guda, Madina Dauda ta shigo da shirin zaurin VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau muna kasar Niger kuma a jihar Maradi inda zamu yi tsokaci kan yanayi da gidajen radio masu zaman kansu ke ciki a jihar tunda aka samu sauyi a mulkin kasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in mika ku ga jagoran shirin Mansur Sani.
Kamar yadda kuka ji a cikin shimfidar shirin muna tare da malamai daban-daban waɗanda zamu yi magana akan halin da gidajen radioyi masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu. Zamu ji ta bakin kowanne daga cikin su domin sanin makomar waɗannan radioyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanta haka din. To ba tare bata lokaci ba kafin mu kasance a cikin shirin zamu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Yunus Rahim wakili kungiyar radioji da hukumar television wanda na cewa CSC.
Masha Allah sai.
Assalamu alaikum. Hajar Haruna Radio Liberty Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Assalamu alaikum. Sunana Basir Sadu dan jarida ne a gidan radio da television Sarauniya reshen jihar Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Sai Abdul Neto na kungiyar Horo Hulla ta Kodaye jihar Maradi.
Ni sunana Ibrahim Inazum dan jarida ne radio Nagarta Maradi.
To bari in yi ƙetare domin dibuta daga tushe. Ibrahim Inazum dan jarida a gidan radio Nagata watakila shugaba ne a gidan ko
eh director ne da
yawa to mallam Ibrahim wata hanya ce ake ciki ko kuma wani irin hali gidajen radio masu zaman kansu suke ciki daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu da muke wannan magana
gasan halin an ce hali gaskiya hali dama gidajen radio suna cikin halin kunci kamma a yi mulkin domin tun da aka ɗauko alloban nan ta COVID-19 da ake kira corona ya yi shafan kahohin jarida. Daga nan ana neman maslaha ina za a hutama wannan matsalan aka zo kwatsam aka shiga wannan yanayi na yi mulki kuma kenan ya ƙarasa gidajen reduka da su 'yan jaridan cikin wani kunci na daban tun da mai dalili duka abokan hulɗa abokan mu'amala wanda da su ne watakila yan kahohin radio kan suke samun kuɗin shiga duka suka rihe suka tafiyansu daga nan kenan inda ba talla ba biyan kuɗin rahoto ba waɗansu ayyuka na galgadi da na al'umma
wanda za a ɗana abubuwa da kamar sawa daga garin su ne ake dogaro
duka daga garin su ne ake dogaro su ne suke sa kuɗaɗen shiga cikin kahohin jarida na ƙasar nan yawanci duka. To aka zo cikin wannan dawarkin duka sun tai ita gwamnatin kuma ita tana kakanike kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu wanda suke tallafa sun tai kaga kuma ita jarida matsalar ta dole ne in ka bude radio kai ba ni labari inda yanayin
ba kaman mai shago bane
ba kaman mai shago bane ko bane yawa shi dan jarida dole ne ko ci sahiya a yi wannan aikin kaga abin da yasa ɗan jarida suka shiga wannan halin na haƙulai.
To rubarin mu dawo bangaren ma'aikata.
To assalamu alaikum. Sunana Basir Saidu dan jarida ne a gidan radio da television na Sarauniya reshen jihar Maradi.
Wani irin hali ku ma'aikatan gidan radio kuke ciki? Muna magana akan juyin mulki zuwa yanzu. Me ya canza? Wata irin karuwa aka samu tunda daraktan radio Nagarta ya bada labaran irin yanda ake samun ci gaba a wancan baya da yanda kuɗaɗe suke shiga. To bari mu ɗebo shekara kaɗan ba za mu yi maganar corona ba zuwa a halin yanzu. Wani irin hali ku kuke ciki?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na ji daɗin wannan tambaya da kai min Malam Masir. To a matsayina na ɗan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin Sarauniya reshen jihar Maradi, haƙiƙa an samu sauye-sauye da dama da kuma ƙalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan. Idan ka ɗauki ƙaramin zango mu ɗauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu, wato ina nufin kamar daga lokacin da Niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki inda aka hambar da gwamnatin farar hula sojoji suka zo, to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama. Idan ka ɗauki misali kamar ɓangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi, in ka kwatanta shi da yanzu a mu ɓangarenmu mu ma'aikata, har ga Allah sai mu ce abin ya zo mana da ƙalubale da dama. Musamman in ka ɗauki musamman ɓangaren shi gudanar da aikin kanshi yana tattare da ƙalubale.
a matsayin mu na ɗan jarida, saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana, zaka shiga ka huta ka shiga ka huta ka shiga da ƙyar.
Ni abin wahala alhali abu ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi.
To abu ne
da mutane suke hitowa su yi nuna murnar su da samun ƴanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta yi waccan a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma wajen balansin a matsayin ku na ƴan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala.
Yawwa, to inda matsala take yanzu in ka dauki bangaren rashin daukar ra'ayoyin mutane al'ummar kasa kan yaya kasa take tafiya ko ya al'amura suke tafiya, ala kulli halin galibi bangare ɗaya ne za ka samu. Kafin ka samu ɗaya bangaren, gaskiya muna shan wahala. Menene bangaren ɗaya? Waɗanda za su ƙalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara.
Kana ganin akwai ƙalubalen faɗi ne Abbasi ko kuma a babu shi?
A ƙalubale ai sanin kowa ne. A matsayina ɗan jarida, a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa. Amma inda matsala take, ka fito ka bayyana ra'ayin naka, nan ne ƙalubalen ne. Ga mutane suna ganin dai muna samu labarai, muna ɗorawa, suna saurara, amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take. Mu ma ɗan adam ne, kuma ci muke, sha muke, sutura muke, akwai iyalai a ƙarƙashin mu, akwai ƴan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu, su ma mu basu. To wannan wurin muna da ƙalubale babba, domin in ka kula kuɗaɗen da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi, to sai an kai ruwa rana.
Ba sa shigowa
kamar yadda ya kamata.
Wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki, shi nake so in samu karara.
To abinda ma'aikata suke ciki suna cikin hala ha'ula'i. Yanzu ma'aikacin da in wata ya ƙare zai ɗauki buhun shinkafa ya kai gidan shi ya ajiye, ledan maka ko karton maka guda ya kai gidan shi aji, wallahi yanzu siya da gaske zai sai kilo 10-15 a dunkule ya kai gidan shi aji. A yau kana ma'aikata, idan aka kiraye ka, iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya, amma ta iyalin naka, amma ta yaranka da sauransu, to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma zaka tafi likitar, saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda zaka same su ba. Amma kuma wasu suna maka kallon ɗan jarida ne, kullun kuɗi kake samu, kana mu'amala da manyan ma'aikata, da manyan wane ne, da manyan ƴan kasuwa da sauransu, amma kuma a zahiri abin ba haka bane. Sannan kuma in ka ɗauki kamar ɓangaren kai kanka, ka ji ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ta kama, mutum ne suke da abin hawa a cikin mu. Sai ka yi da gaske za ka biya kuɗin a daidaita $40, $50, kana ma tunanin me za ka bar wa iyalin naka a gidanka, sannan ka zo ma'aikata taka ka sauke nauyin alƙawarin da ka ɗauka ne za ka yi aiki tsawon wata guda. Wani lokaci a ƙafa za ka taho. Ni nan da nake maka magana, galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake hutowa, cikin ruwa nake tafiya gida, kuma a ƙafa nake tafiya. Ka san inda gidana ke, ni san gidana da ma'aikatata. A ƙafa nake tafiya, in je in zo. Saboda wannan $40 kin ina kallanta a matsayin in na hau a daidaita, ban bar komai a gidana ba, ƙaran barta a gidana ko wani abu ne a daidaita. To wannan kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin rayuwarmu ta aikin jarida.
Mun gode Basiru, bari mu ji ga malama ta gaba.
Ni ce Hajara Haruna, ɗan jarida ta Radio Liberté a nan Maradi.
Hajara Haruna, kallabi tsakanin rauna. A duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke bada labari, kuma ta shafafi ne da mai ƴan gata ne, me za ki ce game da wannan hali? Da lokacin da aka juyi mulki zuwa yanzu, wajen neman labaran da wajen wallafa su da wasu abubuwa, za a iya cewa a ɓangaren mata haraka na tafiya yadda ya dace?
To malam Masra, abinda za ni cewa kamar da Basir sai da ya magana, matsalar duka guda ce.
Tana shafan mata?
Mata ba ƴan jarida ba ne ba.
ƴan jarida ne.
Yadda suke aiki haka muke aiki, yadda suke inda suke shiga haka muke shiga, wahalar da suke ci haka muke ci.
Mun koro hira amma lokaci ya mana halinsa. Idan Allah ya kai mu makon gobe, malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani, wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maradi ta ƙasar Nijar, sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda. To kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum zuwa ga filin amsoshin tambayoyin ku na sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani tarihin mataimakiyar shugaban kasar Amurka wato Kamala Harris. Wani ci gaba ta kawo a kasar ta Amurka ganin yadda shugaba mai ci ya janye mata daga takarar bayan muhawarar shi da abokin takararsa Donald Trump. Masu tambayar haɗin gwiwa Ishaq Abdullahi ɗan Rimi Bena da Rabu'u Muhammadu Haladu mai goro ɗan Rimi Bena. To idan masu tambayar Ishaq Abdullahi ɗan Rimi Bena da Rabu'u Muhammadu Haladu mai goro ɗan Rimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo maku daga Dr. Mahadi Abba, malami a tsangayar tarihi ta Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce
barka da warhaka masu sauraro. Wato ita Kamala Harris ana haifeta ne ranar 20 ga watan October 1964 a jihar California, kasar Amurka. Wato ita ɗan asalin jihar California ne a cikin kasar Amerika. Sunan baba banta wato Donald Joshua Harris, dan asalin Jamaica ne shi kuma babanta, wato baki mutum ne kuma asalin sa. Ita maman kuma sunanta Shamaila Copeland, ita kuma asali ir India ce. Suka yi aure a 1963, aure tsakanin babanta da mamanta an yi 1963 a jihar California. An haife ta shekara na gaba wato 1964. Su biyu ne a babanta, su biyu ne da baban da maman, duka tana da yar uwa mai suna Maya. Amma baban suka rabu da maman 1971. Wato ita Kamala tana shekaru 7 kenan, babanta da mamanta suka rabu, amma ta girma a hannun mamanta. Amma baban ya ci gaba da daukan dawainiyarta, karatunta da sauran abubuwa gaba daya da yar uwanta.
Haka ya wato daktar yaya bangaren karatu kuma da ita Kamala Harris take da shi, wanne ne matakin karatunta kuma a ina da ina ta fara karatu? Misali,
ta yi karatu degree na farko harkan siyasa da kuma tattalin arziki a nan Washington DC, wato sunan University Howard University Washington DC. Wato wannan makaranta ya shahara inda bagage suke karatu a cikin Amerika. Degree ta na farko, ta yi degree kuma na biyu, wato degree na biyu amma fa ba masters ba, amma a harkar lawyer.
To daktar, bayan da ta kammala waɗannan karace-karace da kai har ta kai ga matakin lawyer, to yaya da ta gama wannan karatun ta tsaya kenan a iya lawyer, ko dai ta fara aiki misali, ko ta ci gaba da aiki?
Ta gama wannan degree sai ta ci gaba da aiki a wannan jihanta San Francisco Anthony, wato lawyer mai na gwamnati, har ta girma ta zama alƙalin alƙalai na jihar, na wannan jihar daga 2004 har zuwa 2011 tana wannan kujeran.
To daktar, yaya kuma aka yi ta tsandama cikin batu na siyasa, duba da cewa ta ci gaba da yiwa jihar ta hidima har kuma ta kai ga matakin alkali a wannan jiha tata? Ya haka yi kuma ta tsunduma siyasa?
Daga baya ta nemi zuwa senate, ta shiga siyasa. Kuma asalinta ita yar democrat daga babanta har zuwa kanta. Ta shiga siyasa, ta je senate na America, daga nan kuma ta yi shekara hudu. 2017 suka je, ta yi shekara hudu, wato 17, 18, 19, 20. Sa'annan ta nemi takarar shugaban kasar America a wancan lokacin tare da Joe Biden, amma daga baya ta janye, ta barwa Joe Biden. Da Joe Biden ya samu ticket na wannan kujeran, sai ya neme ta akan su zo su tafi tare as a running mate. Ta dauke ta a mataimakin shugaban kasa, suka ci zabe kuma suka ci zabe tana nan a mataimakin shugaban shugaban kasan Amurka har zuwa yau. A wannan lokaci da muke maganan nan, mataimakin shugaban kasa ya janye cewa baya bukatar cigaba domin rashin lafiya da yake damunsa, amma ya ce wannan kujeran ta barwa ita wannan matan, kuma Patins ta endorse nata cewa ta cigaba ta nemi wannan kujeran.
To dakta, akwai wani batu da mai sauraro zai so ya ji, shine shin an taba samun mace bakar fata wadda ta yi gurmaya har ta kai ga matakin samun tikiti na shiga takarar shugabancin kasar Amurka daga lokacin da aka fara demokradiya zuwa yanzu?
Wato za ta zama mace na farko baka wanda za ta nemi wannan kujeran na Amurka, kuma ta zama mace na farko ma wanda ta zanna a wannan kujeran na mataimakin shugaban kasar Amurka. Tunda aka zanna ba a taba samun mace ta rike wannan kujeran ba, ita ne na farko kuma bakin fata na farko kenan. Kuma tun tarihin Amurka ba a taba samun mace wanda ta yi shahara har ta samu wannan kujeran sai ita na farko, kuma bakin fata asali da kuma asali yar India, kuma ta hada guda biyu, wato babanta daga India da muka yi magana na farko da kuma babanta dan asalin Jamaica, wato bakin mutum shi ma. Wannan ya sa ta shiga tarihi in ta ci zabe wanda ake yanzu, kuma za ta zama mace na farko kuma asalin bakin fata wanda za ta shiga White House akan ita shugaban kasar Amerika, in Allah ya sa tana da rabo ta samu wannan kujeran.
To dokta, batu na gaba sai kuma maganar iyali. Yaya batun aihuwa dangane da ita mataimakin shugaban kasa Kamala Harris kuma yar takarar kujeran shugabancin a kasar Amurka?
Maganar aihuwa kuma da aure, lalle ita Kamala Harris ta yi aure ne a 2014, wato 2014 ta auri mijinta mai suna Douglas Emhoff, shi ma wato babban alkali ne a wannan jiha na California. Ta aure ta amma babu aihuwa tsakaninsu. Shi wannan mijin nata dama ya taba aihuwa can baya da wata mata mai suna Christine, suna da ƴaƴa guda biyu masu suna Cole da Ella, wato Cole namiji da Ella mace. Ya haife su ne tare da matansa na farko da za su yi aure da ita wannan matan, wato Kamala kuma su riga sun yi yarjejeniyar cewa babu aihuwa fa. Ta yadda, kuma shi ma ya yadda, suka yi aure. Yanzu wannan ƴaƴan guda biyu wanda wannan mijin nata ya aiku tare da wannan matansa na farko, ita ne ƴaƴansu, ita ne ƴaƴanta, kuma ita tace wannan yaran sun yi mata, ba ta bukatar wani yaro a gabanta, wannan yaran nata ne, kuma shi isa haka Allah ya yi za ta ci gaba da daukan dawainiyar su akan yaranta ne. So wannan ne tarihin ta na maganan aihuwa. Kada mutane su yi tsammani cewa don an ce ita mutumin nan bakin mutum, wato babanta dinan bakin mutum ne fa, amma shahararren malami ne. Ya kai matuka na professor, ya wuce professor ma har ya shiga abin da ake cewa emeritus, wato ya wuce matakin professor na harkan tattalin arziki, wanda ya yi shahara a America a duniya gaba daya ta harkan tattalin arziki da kuma kasarsa na Jamaica inda ya fita. To kun ga babanta mai ilimi ne, kuma yana da arziki wanda Allah ya masa lokacin, har yanzu kuma yana duniya, shi Allah bai masa rasuwa ba. Amma maman ta rasu, maman kuma ita ma fa mai ilimi ce, kuma malama ce wanda ta yi kaurin suna wurin taimaka research wanda akai aka samu maganan breast cancer a duniya. A lokacin da take duniya ta yi aiki a wurare da dama, inda ta bada gudumawar ta wurin kwakulo maganan rikicin breast cancer, wato cancer na mama. To ita amma ita Allah ya mata rasuwa a 2009. Ita wannan matan Kamala Harris ta ce lalle ita zamanta a duniya ta samu goyon bayan babanta da kuma mamanta, su suka sa ta a hanya, suka taimaka mata, suka karantar da ita maganan gaskiya da faɗin gaskiya da kuma dare amana. Wannan ya shimfiɗa rayuwanta akan wannan tafiyar har zuwa yau.
Yawa, to dokta, menene ya sanya ita Kamala Harris ta shahara a duniya har ya kai ya kawo ta kai wannan mataki na mataimakiyar shugaban kasar Amurka, wadda kuma yanzu gashi jam'iyyarta ta sake tabbatar da ita a matsayin yar takarar shugabancin kasar Amurka?
Abubuwan da matan nan ta taimaka sosai a duniya yana da dama. Abinda ya sa ta shahara a duniya, na farko lokacin da take wannan alkalin na jihar California, ta kawo sauyi da dama a harkar maganan dokoki na jihar, har da ma na Amerika gaba daya. A nan ta yi kaurin suna, kuma da ta ci zabe zuwa Senate a Amerika, nan ma ta ba da gudumawa sosai wurin tabbatar da cewa an bi dokoki wanda ya kamata na immigration, irin su immigration, kuma dokoki na amfani da bindiga a hana yara, kuma a kara tsorara kada kowa ya zama yana da bindiga a hannunsa. Haka kuma ta tabbatar da cewa shi shugaba Trump lokacin da yake shugaban ƙasa a wancan lokacin, ta kuma tana senata, ta tabbata cewa shugaba Trump ya bi ka'idoji da aka giddaya domin tafiyar da harkar Amerika. Tana daga cikin wanda suka bada gudumawa sosai wurin tantance mutanen da shi shugaban ƙasa ya tura wurin senatoci don a tantance masa. To wannan ya bata kwarin gwiwa, kuma ta yi shahara a wannan lokacin da take Senate da kuma tana alƙalin alƙalai na jihar California, yasa Amerika da duniya gaba ɗaya suka santa, har ma Allah ya kawo lokacin da shi wannan shugaban ƙasa mai ci yanzu ya zabe ta akan ya zo ya taimaka su tafi tare, kuma Allah ya sa suka ci zabe. Har yau gashi yau ita ne take ɗauke da wannan party, kuma ita ne shugaban ƙasa wanda party ta tsaida. In Allah ya sa suka ci zabe, za ta zama na farko mace a wannan kujeran, na farko mace kuma bakar fata a wannan kujeran, kuma mace na farko za a ce wanda za a samu daga asalin ƙasar India nan wurin.
Yawa, to dakta, lokacin da ta je Senate, wato majalisar dattawa na ƙasar Amurka, a nan kam ba ta dan yi wani katakus ba ne, misali ko ta dan ba da wani abun tarihi, ko ta dan wani bajinta a wannan Senate din a wannan lokaci?
Lokacin da ta je Senate ma za ka gani ta yi tarihi a wuri. Ita ne baƙin mutum na biyu wanda ya je wannan Senate din a tarihin Amerika. Na farko mutumin da ya je, baƙin mutum wanda Allah ya kai shi Senate na Amerika, shi ne Senator Barack Obama, wato tsohon shugaban ƙasar Amerika, shi ma baƙin fata ne. Ita ne na biyu baƙin fata wanda Allah ya sa ta je wannan majalisa. Kuma ita ne mace na farko, kuma mutum na farko daga ƙasashen Asia, wato tunda asalinta India ce, ita ne na farko daga wurin wanda Allah ya bata mukamin zuwa wannan kujeran na senata a tarihin Asian American. To kaga tana da tarihi dumbin yawa, na farko mace wanda ta dauki wannan kujeran, na biyu ita ne baƙin fata na farko wanda ya dauki wannan kujeran na mataimakin shugaban ƙasa, ta sake duba, kuma ita ne mace na farko wanda ta fito daga Asia ta dauki wannan kujera na mataimakin shugaban ƙasa. Da wannan nake tunani cewa mun gamsar da mutanen da suka tambayi tarihin ita wannan matan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba, malami a tsangayar tarihi ta Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin mu a shiryar Adamawa da Taraba, Muhammad Salisu Lado, da producer mu da engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba. To kafin mu naɗe tabarmar shirin namu na yau, ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 18, dukkansu 'yan gida ɗaya. Har na ranar Asabar na zuwa ne bayan adadin waɗanda suka mutu na yaƙin da aka shafe watanni 10 ana gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai 40,000. An kai harin ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai daga ƙasashen Amurka, Masar da Qatar suka kammala tattaunawar tsagaita wuta na kwanaki biyu tare da sakon fatan ganin an cimma matsaya. Wani hari da Isra'ila ta kai a kudancin ƙasar Lebanon da sanyin safiyar Asabar ɗin nan ya kashe 'yan ƙasar Siriya 10, a cewar ma'aikatan lafiya ta ƙasar Lebanon. Harin da aka kai na Wadi Al-Kafur da ke lardin Nafti na daga cikin mafi muni a ƙasar Lebanon, tun bayan da mayakan ƙungiyar Hezbollah da Isra'ila suka fara musayar hare-hare a ranar 8 ga watan Oktoban bara, kwana guda bayan da Hamas ta kai hari a kudancin Isra'ila. Da ya janyo yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Yau Asabar, asibitoci a duk faɗin ƙasar India sun ƙi duba marasa lafiya, sai dai cututtukan da ke buƙatar kulawar gaggawa, yayin da ƙwararrun likitoci suka rufe na tsawon sa'o'i 24 don nuna adawa da fyaɗe da kisan wata likita a wannan wata a gabashin birnin Kolkata. Sama da likitoci miliyan ɗaya ne ake sa ran za su shiga yajin aikin, lamarin da ya durƙusar da ayyukan jinya a faɗin ƙasar da tafiyawan al'umma a duniya.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni karanto labarai, da Fiona Wamai Nandudu da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Aisha Mazu, ake cewa. kuwa da lafiya. Ma'asala.